بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Juma'a ce da ta daidai da 19 ga watan Ramadan hijiran a shekara 1432, daidai da 19 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na 26 daga cikin jirangiyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke karantowa daga littafin Umdatu Tafsir anil Hafiz ibn Kathirin, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar yadda muka faɗi, tsakanin shekaran jiya zuwa jiya muka ƙarƙare tafsirin suratul Fatiha, a inda mun ɗauko mana wasu bayanai jiya lokaci ya ƙure dangane da irin tarbiyya da malaman farko suke yi wa ‘ya’yansu da almajiransu game da al’amarin da ya shafi Alƙur’ani. Wato, shi Alƙur’ani ba karanta shi kaɗai ake so a yi ba, a haddace shi, ana so a karanta shi, a haddace shi, a fahimce shi, a yi aiki da shi. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi, wallahu ta'ala a'lam, da yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba. Ku malamai, abin da ake so ku zama shine ku zama masu tarbiyyar mutane da littafin Allah da kuke karantarwa. Wa bima kuntum tadrusuna, haka nan darasi da kuke yi ya zama darasi ne wanda zai zama na tarbiyya. To, duk abin da ya shafi tarbiyya jama'a ya sha bamban da a faɗi a wuce kawai. Saboda irin yadda ake mu'amalanta Al-Qur'ani a ƙasar nan tamu Najeriya na buƙata a tsaya a yi nazari, shine a ɗauka cewa Al-Qur'ani marmaza ake so a yi a sauke shi. Abinda za ka duba, Allah maɗaukakin sarki ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi kuma ya karantar da Al-Qur'ani. Wannan ya faru a cikin shekara 23. Wannan irin malami ne da ƙarfin ilimi da fahimta za a ce a cikin wata ɗaya na azumi zai sauke wa mutane Al-Qur'ani. Amma a ƙasar nan ta bu galibi akan sauke Al-Qur'ani tare da tafsirin Jallalaini a cikin watan azumi, domin ana jan baƙin ne kawai malamin yana fassarawa ana wucewa. To, gaskiya kamar yadda jama'a kuka ji a cikin tafsirin suratul Fatiha kadai, ga shi yau muna kwana na 19, wanda kuma wannan tafsiri mun faro shi ne tun kafin azumin nan. Don haka wannan shi ne tafarkin da muka ɗauka, kuma wannan shi ne tafarkin daidai da abin da sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne musu. Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai da tabi'ai da suka biyo baya, waɗanda suka zama malamai daga baya, ba gaggawa suka yi ba. Saboda haka, hakikanin al'amari ba manufarmu ne marmaza mu sauke ba, a manufarmu mu karanta sannu a hankali, mu gyara wa jama'a kurakurai wajen karatu, mu nuna wa jama'a mecece fassara ingantacciya, sa'an nan kuma sai a zo a tattauna dangane da aiki. Domin abinda suka ce shi ne, sun kasance idan suka koyi ayoyi 10 ba sa wuce su sai sun iya karanta su. Karatu, hakikanin karatu ake nufi karatu da tajwidi, kane kana gyara harufan kana fitar da su daidai wa daidai. Hukuncen nuni sakina da tanwini duk kana faɗin su, kowane harafi kana fitar da shi a inda ya cancanta. To, sa'annan sai kuma kokarin gane hakikanin ma'ana. Wannan Al-Qur'ani da kuka gani kasantuwar Allah madaukakin sarki ya saukar da shi, mu kuma ƴan adam ne, don haka za a samu bambanci dangane da fahimta. To, kuma malamai suna da ka'idoji wadda ke kokarin tabbatar da fahimtar da take daidai daga wadda ba daidai ba ce. Don haka, idan muka zo za mu rinka tattauna waɗannan matsaloli a hankali, sa'annan kuma muna tattauna dangane da wasu hukunce-hukunce, kamar yadda kuka ji tun a farko sai da muka tattauna hukunce-hukuncen da suka shafi Fatiha. Muka zo muka tattauna hukunce-hukuncen ta'awuzi, muka zo muka tattauna wasu hukunce-hukunce da suka shafi ka'idoji dangane da amin. To, a nan ne har na ɗauko mana wata magana, tarihin al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A inda yana ƙaramin yaro shekara 17 yake zuwa ya ɗauko karatu ya dawo, ya zo mahaifiyar shi tana tuntuɓar shi, yau me aka yi muku a makaranta, har aka kai wata rana da ya ce mata, ayyo malam ya karantar da mu muhimmancin a tashi da daddare a yi sallah, shine take tashin shi da daddare yake yin sallah. Tashi nan nashi idan ta tashi shi ba wai tashi shi kawai take tashi kai sallah sai ta koma sai ta kwanta ba, a za ta tashi shi ne sai yayi alwala, sai ta dafa kafadin shi ta baya, sai ta rinka tunkuɗa shi har sai ta kai shi masallaci da duhu, sannan ta ce to shikenan kar ka dawo gida sai ka yi sallolin dare, ka yi sallah asuba sa'an nan ka dawo. Imam Ahmad, don haka bayan ya manyanta ya kai kusan shekara 60 ko 70 da wani abu, haka yake kwana a masallaci, can tsakiyar dare sai tashi sai tafi masallaci, saboda uwar ta saba mai tun yana dan shekara 17. A nan ne har suka haɗu da Ishaqa ɗan Rawiya, kamar da na kawo mana labarin kwanaki, shi Ishaqa ɗan Rawiya ya zo masallacin da daddare, ya kawo ziyara ga Imamu Ahmad a halin yana jin labarin Imamu Ahmad ne bai san shi ba, ya zo sai ya tsaya a masallaci dare ya yi, can sai ya ji ana sallah da daddare, ya ji sallama sai ya ce bawan Allah eh, kai mutumin garin nan ne ya ce eh, sai ya ce kai kuma fa, ya ce shi baƙo ne, ni zo da kai garin ne ya ce na zo in ziyarci wani dan uwana ne saboda Allah, ya san ka ya ce a wane ne ya ce sunan shi Ahmad dan Hanbali, ni ma labarin shi nake ji, ya ce to kai wane ne ya ce suna na Ishaqa dan Rawiya, ya ce ma balla ni ne Imamu Ahmad, ni ne Ahmadu dan Hanbali, ni ma na dade ina jin labarin ka. Haka suka rungumi juna suka yi ta kuka, daga nan soyayya da kauna ta shiga tsakaninsu. To abinda nake so in nuna mana jama'a, gaskiyar lamari tarbiya da ake yi a makarantun allo na alqur'ani daidai ne, tarbiya da ake a makarantun islamiya na alqur'ani daidai ne, tarbiya da ake a makarantun hadda daidai ne, to sai dai Bahaushe yana cewa gyara kayanka ba ta zama sauke mu raba. Don haka malaman allo da ke karantar da yara alqur'ani da malaman islamiya da malaman hadda, ku ci gaba, amma abubuwa guda biyu za ku ƙara ba da muhimmanci a kai, su ne abu na farko daga cikin biyun, yaran nan su rinka sanin me suke haddacewa ko da a taƙaice ne. Idan ka karanta musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sai ka zauna sai kai musu taƙaitaccen tarihin saukar wannan sura, sannan ka fassara musu ita sama-sama yadda a taƙaice abin da suka karanta suka haddace, sai su yi ƙoƙarin sanin me ma'anar shi. To sa'an nan sai a nuna musu waɗanne darussa ne za a samu daga cikin alam tara kaifa, daga cikin wailin li kulli humazatin lumaza, daga cikin suratu iqtarabati sa'a, waɗanne darussa za su samu. To sai a rinka ƙoƙarin haɗa musu waɗannan abubuwan da al'amuran da suke koyo, to sai zama kun zama kenan rabbaniyina, malamai masu tarbiyya, kun zama malamai na Allah kenan, waɗanda ke karantar da irin karatun da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi. To bayan da muka kammala tafsirin wannan sura, suratul Fatiha, za mu shiga kuma ainihin tafsirin suratul Baqara, wadda ita ce sura ta biyu a cikin ainihin alqur'ani. Kamar yadda muka faɗi, malamin namu al-Imam Ibn Kathir ya yi wa sura sharar fage, a inda da farko ya kawo falala dangane da ita wannan sura ta Baqara, waɗanne darajoji ne, waɗanne falaloli ne ke tattare da wannan sura. Sa'annan ya sake waiwayar surar idan aka haɗa ta da Ali Imrana, waɗanne darajoji ne suka zo dangane da suratul Baqara da ainihin Ali Imrana. Sa'annan malam ya sake tattauna bayanai dangane da darajojin wasu surori guda 7 a cikin alqur'ani waɗanda suka fi kowaɗanne tsawo. Za mu ji waɗanne surori ne waɗannan, to sannan wacce daraja ce ke tattare da waɗannan surori. Waɗannan su ne matsayin sharar fage, bayan an kammala sai kuma a shiga karatu da tafsirin ita surar kai tsaye insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mala ya ce tafsir suratul Baqara, ga bayani dangane da fassarar suratul Baqara. Kamar yadda za mu zo mu tattauna insha Allah, za ka iya ce mata suratul Baqara, hafiztu suratul Baqara, za kuma ka iya cewa qara'atul Baqara ko hafiztul Baqara, na haddace suratul Baqara, kuma za ka iya ce mata na haddace Baqara, diya halatta ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Zikru ma warada fi fadliha, da bayanan hadisan da suka zo dangane da falalar suratul baqara. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. أبو هريرة يرويت حديثي كما يبدأ الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي سكأين يرويت دبغريشي سوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي kar ku mai da gidajenku su zama kaburbuka, domin gidan da ba a karanta suratul baqara ko kuma gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya shiga shi. Wannan hadisi ya dauko mana manyan abubuwa guda biyu. Abu na farko yace kar ku mai da gidajenku makabarta, wato makabarta ba a karatun alqur'ani a cikin ta. Haka Shehu Usman dan Fodi ya fadi a cikin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a cewa idan har aka karanta wani abu na alqur'ani ma a makabarta, su da dama akan sabbaba wa matattun da ke kwance a wurin matsala ne, domin Allah zai tashi su ya ce ga wata aya ana karantawa, ko kun yi aiki da ita ƙarshe sai ya zama madadin kuna nema musu rahma, kun kai musu ainihin musiba. Kenan makabarta ba a karatun alqur'ani, addu'a kadai ake a makabarta ga su waɗannan mamatadin. Abu na biyu kenan. Abu na uku, wannan hadisi yana nuna mana gidaje su ne wuraren karatun alqur'ani. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dada da cewa domin gidan da ake karanta suratul baqara shaytani baya shiga shi. To kaji ko ka taba karanta suratul baqara a cikin gidanka? Anan abin da ake nufi da karatun suratul baqara karanta ta duka ko kuma wani bangare nata yana hana shigar shaytan cikin gidan, dan haka sai ka dage. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dai cewa yayi kar ku mai da gidajenku su zama makabartu ko kushewi ko makwantai, domin ku gidan da ake karatu suratul baqara cikin shi shaytani baya shiga gidan. Wa qala at-Tirmidhi hasanun sahihun, al-Imam at-Tirmidhi yace wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne. وروى أبو عبيد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يرويت عن عبد الله يعني ابن مسعود قال بقى عبد الله بن مسعود يتي إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. شيطان نعبده بقى جدا ديكي جن كراتون سورة البقرة دي جدا دأكي كراتون سورة البقرة شيطان ناجيته زي قلو. ورواه النسائي في العمل في اليوم والليلة, الإمام النسائي يرويت وانا أتكلم تافن شناء أذكار ميسونا عمل اليوم والليلة. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الإمام الحاكم يرويت وانا لتافي أتكلم تافن شأن المستدرك, يرويت وانا حديثي أتكلم تافن شأن المستدرك كما يتي حديثي ينادى إن دم تتشن إسنادي كود إيك بخاري دا مسلم بس في تدشيبا. Waɗannan hadisai guda biyu da hadisin Ibn Mas'ud da hadisin Abu Huraira suna tabbatar mana da falalar karatun suratul baqara a gida, kuma falalar karanta tan hadisi na biyu yana mana ishara dangane da ana karantawa a bayyane ne, domin gashi Annabi na cewa gidan da ake karatun suratul baqara har shaytan ya ji to ba zai iya ainihin wato zama a gidan ba yana gudu, saboda haka zaka zauna ne kana karantawa a bayyane, in matarka ce tana karantawa a bayyane, in ƴaƴanka ne suna karantawa a bayyane. Wannan yana daga abin da ke tabbatar da wannan falalar. Wa an Sahal ibn Sa'ad qala, Sahal ibn Sa'ad ko sahabi ne cewa ai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna likulli shay'in sanaman, sanaman komai yana da tozo, komai yana da tozo, wato yana da tsororuwar saman shi. Wa inna sanama al-Qur'ani al-Baqara, tuzan al-Qur'ani shine suratul Baqara, man qara'aha fi baytihi laylatan lam yadkhulhu ash-shaytanu thalatha layalin, wanda duk ya karanta suratul Baqara a gidan shi da daddare to za a yi dare uku shaytan ba zai shiga ba. Wa man qara'aha fi baytihi naharan lam yadkhulhu ash-shaytanu thalathata ayyamin, wanda duk ya karanta suratul Baqara ayini uku, wato ayini da rana kenan, to yini uku shaytan ba zai shiga wannan gidan ba. Rawahu at-Tabarani, al-Imam at-Tabarani ya rawaito wannan hadisi ابن حبان ده الامام ابن حبان في صحيحه اتكل لتافن شاء الصحيح وابن مردوية ده الامام ابن مردوية ودن من يما لما يقدا اكو سنسك رويته ينا حديثي كما حديثي ني صحيح تاجي idan ka karanta da daddare dare uku shedan ba zai shiga ba idan da rana yini uku shedan ba zai shiga ba kaga kenan in ka lazimci karanta ta kullun har abada shedan ya kaurace ma gidanka kenan to sai a zage jama'a wa qad rawa at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah an abi hurayra qala ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama ba'athan wa hum zu adadin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito hadisi daga Abu Huraira. Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tattara wasu mutane masu yawa zai aike su. Fastaqra'ahum amma sai yace sai kowa ya karanta abin da ya iya na Al-Qur'ani. Fastaqra'a kullu wahidin minhum kowanne ɗaya daga cikin su aka zo kanshi sai ya karanta abin da ya iya. يعني ما معه من القرآن قوة أكزو كنش سنة النبي يجيلا كي كرنتا انجي كي كرنتا انجي كي كرنتا انجي قوة انا كرنتا ابن دي حدتي فأتى على رجل من أحدثهم سنة سي النبي يزو كم ونمتم واندوا في سكانان شكرو شين يارو أتكنسو فقال سي النبي يجي ما معك يا فلان ميكي تاربك يا وانا نا القرآن قال سي يجي معي كذا وكذا وسورة البقرة na haddace sura kaza da kaza har ma da suratul baqara wa qala sai manzo Allah yace amma aka suratul baqara ka haddace suratul baqara qala na'am yace i qala zahab fa anta amiruhum yace je ka kai ne shugaban wannan tawaga kai ne shugaban tafiya dan ka iya suratul baqara kar ku manta sauran fa kowa ya karanto abin da ya haddace ba shi kuwa annabi yana bincika shi kai ne da me ka haddace sai yace kaza da baqara ka haddace suratul baqara da kake aito na nada ka kai ne sarkin su kai ne shugaban tafiya fa qala rajulun min ashrafihim sai wani mutum daga cikin wadannan jama'a wanda yana daga cikin manyan mutane a wannan tafiya sai yace wallahi ma mana'ani an ata'allama al-baqara illa anni khashitu an la aquma biha wallahi ya manzon Allah ba abin da ya hana ni koyon suratul baqara sai tsoron da naji kada in kasa aiki da ita dan suratul baqara tana daga cikin surorin da suka sauka a ainihin Madina hasali ma ita ce surar farko da ta fara sauka a Madina to tana dauke da dokoki masu yawa tun daga abin da ya shafi hukuncen sallah azumi hukuncen sadaka hukuncen zakka hukuncen aure zamantakewa kasuwanci duk suratul baqara ta dauko waɗannan abubuwa yace to gaskiyar lamari lokacin da nake koyon karatu abin da ya hana ni koyon suratul baqara tsoron kar in kasa aiki da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah yace ta'allamul qur'ana jama'a ku koyi alqur'ani waqra'uhu ku karance alqur'ani ku sauke shi ku haddace shi fa inna mithlal qur'ani لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يجي جماعة كوية القرآن دون شيء القرآن يبدا مثال شيء كبيران دي كوية شيء يكرن شيء شيء كمية اي كيدة شيء تو كما أساموت السلكات ودواء التكاة دترى لمسكي يفلح ريحه في كل مكان سيكا جكانشين ياتكا كوئنا مثال مهدت القرآن da yake karanta shi yake aiki da shi alherin shi ya kai ko ina kamar yadda kanshin turaren da ke cike da jaka yake bazuwa ko ina wa mithlu man ta'allamahu amma misalin wanda ya koyi alqur'ani fayarqudu sai ya koma yi bacci in dare yayi wa huwa fi jawfihi a halin da shi ya haddace alqur'ani qur'ani na cikin kwakwalwar shi kamar su jarabin ukiya ala miskin kamar ainihin wato jakace wadda aka cika ta miski amma sai aka daure bakin ta aka tsuke ba a ji kanshi ba a ji kanshi ba amma wacce jakace ta miski aka cika ta kuma aka bude bakin ta misalin wanda ya haddace alqur'ani kenan yake aiki da shi kuma yana tilawar shi tilawa alqur'ani kuma ana yin ta ne ana al-layl wa atrafan nahar da daddare kullum ka samu wani dare kana yi wani yanki na dare, da daddara na ka samu wani yanki kana karanta alqur'ani ko yaya ne. Amma idan ka haddace alqur'ani dare ka kwanta kana bacci, tun daga farkon shi har ƙarshen shi, to musiba ta kai gare ka. Ya saboda ɗaukakar da ake nema ba za ka same ta ba. Hasali hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari daga Samurtu ɗan Jundab, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yi wata tafiya da shi da aka kewaya da shi, ya ga irin azabar da ake wa mutane a kabari. Daga cikin azabar kabari sai ya ga ga wani a kwance ga kuma wani a tsaye, idan wannan na tsaye ya rungumo wani katon dutse sai ya ainihin faskawa wannan na kwance a ka, sai kan ya kwankwatse. Nabi ya ce wannan falafiya, aka ce muje. Suna cikin tafiya sai ga ga wani kuma can cikin kogin jini jawur, in ya kokarin fitowa daga kogin ga wani a bakin kogin shi kuma da kananan duwatsu, sai ya dauki dutsen sai ya wurga wancan ainihin a bakin shi, sai wancan din ya hade sai ya ainihin sake komawa. Lokacin da zai yunkurin fitowa sai wannan sai ya sake jifan shi haka. Annabi ya ce wannan lafiya, aka ce muje. Can sai annabi ya sake ganin ga wani gini kamar tandar waina, kamar kaskon waina, wasu mutane na ciki wuta na ci, in suka zulluko sai a rinka iza su a ciki ana mai da su tsirara, maza da mata. Annabi ya ce subhanallahi, mala'ika Jibrilu waɗannan fa, ice muje. Sai da suka yi tafiya har suka tafi, sai suka ga ga wani mutum a tsugune a gaban wuta, shi kuma ya hura ta gadangadan, in ke kokarin za ta mutu sai ƙara izata. Yace wannan wane ne? Ice nace da kai muje. Suna cikin tafiya sai ga wata doguwar bishiya, yace na daga kaina ban ga iya tsawanta ba, sai na ga ga wani dattijo yana karantar da yara kanana masu yawa, nace wannan fa wane ne? Yace muje. Haka har gari ya waye, annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai na dubi waɗannan mala'iku da suka kewaya da ni, wannan ya dubi wannan, sai suka ce to bawan Allah, Allah ba mu alheri. Sai yace da su yo amma daren nan mun sha dare muna ta yawo, duk abin da na gani sai ku hana ni tambaya, ai ya kamata ku min jawabin abubuwan da na gani. Sai ɗaya ya dubi ɗayan yace gaskiya ne, yi mishi bayani. Sai yace to kaga mutumin nan da ka gani a kwance wannan matsayi yana ɗaukan dutse yana rugurguza kanshi? Sai ce eh. Sai ce to alaramma ne da ya haddace alqur'ani, idan dare ya sai kwanta ya ta bacci, idan dare ya waye baya aiki da alqur'ani, irin azabar da za a yi mishi kenan. Jama'a wannan fa ba wanda bai haddace qur'ani ba, wanda ya haddace qur'ani, amma matsala shi ne baya aiki da shi kuma baya tilawar shi, kaji abin da ya ja mishi azabar kabari. To dan girman Allah, kai da baka iya qur'anin ba, kai da baka haddace qur'anin ba, kuma kana cewa kai musulmi, wace irin azaba kake jin zaka hadu da ita a kabari? Kaji wanda ya haddace amma baya aiki da shi, da daddare baya nazari baya tilawa, kaji azabar kabari. Kuma wannan azabar kabarin ana yin ta ne tun daga safiya har yamma, tun daga yamma har gari ya waye. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, safa da yamma ake kara wadanda ake wa azabar kabari, kara su a wuta da safi, a kara su da yamma. Wa yawmal qiyama wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna shadd al-'adab, idan kiyama ta tashi kuma sai a ce to a shigar da fir'auna da jama'ar shi azabar da tafi wanda suke ciki. To kaji fassarar na farko, nabi da ke cikin kogin jini fa, duk inda ka ga jini, duk inda ka ga ja, me ka gani? Hadari. Sai suka ce wa annabi wannan ne cin riba ne, mutumin da yake cin riba ka dauki bashin naira 10,000 ka bashi saboda ka ga yana cikin halin hau, sai ka ce a rubuta 10,012, wannan haramun ne. A kaya ne naira 70,000 ne, amma in yazo zai karba sai ka ce to tunda bashi ne 75,000, wannan haramun ne. Annabi ya ce man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riban, wanda duk ya sayar da haja daya da farashi biyu
to in aka zo biyan shi a bashi asalin farashin wannan hajar abin duk da aka kara to ya zama riba
a shirin yanzu zaka je ka ci bashi a tamfaci zaka sayo matarka a zaka sayo yara kayan sallah ne amma sai ka ce gaskiya ranka ya dade sai karshen watan September saboda albashin mu na watan August har mun cinye shi sai ya ce to kaga dai wannan atamfa 2012 ce idan kuɗi hannu zaka bayar amma tunda sai karshen watan September to sai ka wa da 2015 sai ya ce to ya na iya ba yadda na iya sai ya karba
yana ji yana gani ka dora mai 3000 to abinda manzon tsira yake cewa sallallahu alaihi wasallam falahu aw kasuhuma sai ka dauki farashi kuɗi mafi kasa din su ne 2012 kenan aw riba in ka karbi 2015 to ta zama riba wannan nau'i ce ta riba nau'i na gaba na riba yazo yace yana neman kuɗi a wurin ka bashi naira 10,000 sai ka ce mishi ba kuɗi ya rasa yadda ne sai ka ce mishi amma ga atamfanin 10,000 in yana so ya diba ya je siyar ya samu kuɗi yanzu zai karbi atamfar naira 10,000 ce a wurin ka bashi sai karbi guda 20,000 kenan a rubuta ya karbi atamfofi na 20,000 sai ya daga zai tafi sai ka ce to ba za ka siyar da su 6,600 ga wasu kuɗi da mata ke adashi da sai iranta ni ma dai kaga ba haka na so ba yanzu nan ka bashi bashin su a 10,000 amma yanzu za ka siye su a 10,012 guda biyu su zama 10,000 ya faɗi 8,000 nan take to riba ce wannan kuma riba a cikin hila a cikin dabara to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kana son ganin sharri mafi kankanta na riba ka gabata da ɗari zina da uwarshi ba idan yi zina da uwar shi a bangaren zina ita ce zina mafi girma amma wannan laifi na zina da uwa idan aka dawo da shi bangaren harkar kasuwanci shine karami mafi kankantan laifin riba to matsayin mai cin riba kenan a kabari a ranar lahira fa Allah cewa ya fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi Ibn Abbas yace za a juye makamai ne Allah madaukakin sarki sai ya shafa fili tsakanin shi da maciya riba yace to sai ku zo sai mu yaki allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka Allah yace masu cin riba ba za su miƙe ba sai dai miƙewar wanda shaytan ya buge shi idan aljanna ya kama mutum dubiyar da yake miƙewa ya miƙe ya fadi ya miƙe ya fadi aka ce haka za su miƙe a lahira wasu malamai suka ce tun anan duniya ayat tana ma'ana dukkan system duk wani tsari da ya zama akwai riba a cikin shi zaka ga ya tashi gadan amma za ga ya fadi yayi ƙasa a duniya yau ba ƙasa mai cin riba irin ƙasar America a duk duniya yau ba ƙasar da ake bin ta mugun bashi irin America me yasa tattalinta in yayi sama sai ya fadi in yayi kasa sama sai ya fadi me yasa saboda riba yau akwai musulmi a cikin kasuwannin musulmi da garurukan musulmi waɗanda ofisoshi suka bude na riba in kana neman bashi ko nawa ne ka je ko nawa ne karka damu nan take ba sai an je banki ba za a baka amma za a rubuta da yarjejeniya akan riba kuma wani abin takaici wasu su hadda a wasu sunna suke har cewa suke suna cikin ahlus sunnati wal jama'a har gina masallatayya suke da makarantun islamiyoyi malaman da ke tare da su kuma ba za su iya faɗa musu gaskiya ba don sun san da irin wannan kudin aka gina musu masallaci da irin waɗannan kudin ake gina musu makaranta idan ka taɓa shi abin da zai ce maka yaushe zan ɗauki kuɗi in bayar su tafi su zauna haka siddan ba haka siddan ba ne bashin taimako ne hadisi ya zo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bada labarin wani bawan Allah wannan bawan Allah dan kasuwa ne duk inda ya bada bashi in ya aika yaran shi su je karbo kuɗi in suka je sai ce to in kuka je mutun yace ba hali ku daga mishi kafa me yawa mu ma Allah ya daga mana aka ce ran nan sai ya mutu da Allah ya aje shi gaban shi yana makarkata sai ce ya kai wannan bawa na me kake tsammanin zan yi maka yace ina fatan afuwarka ya Allah sai yace ka je na yi maka kamar yadda kake wa bayina kun ji fasara wannan na farko na biyu mai cin riba na uku waɗannan da ke cikin jin ne kamar tanderu na waina su kuma mazinata ne mazansu da matansu azabar da za a yi musu kenan a cikin kabari kafin aje lahira ma'ana suna cikin jin ne an hura wuta a gini tsirara mazansu da matansu wanda duk ya kokarin zulluƙowa sai a tunkuɗa shi a ciki na hudu suka ce mishi mutumin nan da ka gani a zaune yana iya wuta maliku ne mala'ikan mutuwa shine yake tattalin wutar shi ta jahannama tun kafin kiyama ta tashi ina fata mun gane na mala'ikan wuta to sa'an nan sai dattijo da ka gani a gindin bishiya doguwa da ƴaƴa ƙanana annabi Ibrahim ne a cikin gidan aljanna yake wa ƴaƴa ƙanana da suke mutuwa kafin su balaga yake musu darasi da karatu sannan sai mala'ikun nan su biyu suka ce wannan shine Jibril wannan kuma shine Mika'il suka ce to Allah ba mu alheri sai da safi to mafarkin annabawa gaskiya ne wannan abin da annabi ya gani a mafarki ne amma wahayi ne Allah madaukakin sarki ya mishi to kaji wanda duk ya iya alqur'ani baya karanta shi da daddare da rana baya aiki da shi kaji matsayin shi Allah ya kyauta hadha lafzun riwayat at-Tirmidhi thumma qala hadithun hasanun wannan hadisi da muka karanta da annabi yake cewa ku koyi alqur'ani sannan ku karanta alqur'ani ko da ka iya kar kuma ka daina nazarin shi dan akwai dawancin alrammomi ko ustazai zaka ga sun haddace alqur'ani madadin ya zauna dare da rana ya tilawa sai kuma ka ga shin kenan ya watsar da nazari ya watsar da tilawa ya koma yana ta yawo a gari yana doro ana cewa ai ya haddace ai ya hada hadda ai ya sauke daga haka har haddata watsi bai sani ba ina fata an gane aiki ne don lokacin da ka karanta alqur'ani to kuma wani sahaban aiki ne ya hau kanka Allah madaukakin sarki ya taimaka wa an usayd ibn hubayr qala wani sahabi mai suna usayd dan hubayr yace bainama huwa yaqra min al-layl surat al-baqara wani dare ne ya dauko surat al-baqara yana karantawa wa farasuhu mardutatun indahu kusa da shi dokin shi na daure yana nan yana ta karatun alqur'ani suratul baqara da dokin shi a kusa da shi a daure iz jalatul faras sai wannan fa doki ya kai fusga haka kamar zai fige kanshi daga turken da yake fasakata sai wannan sahabi sai ya shuru da karatun alqur'ani fasakanat dokin ma sai ya koma ya natsu faqara sai ya sake ci gaba da karatun baqara fajalatul faras sai dokin ya sake fincikawa fasakata sai shi sahabin ya shiru fasakana sai dokin ma sai ya tsaya thumma qara'a ya sake karantawa fajalatul faras sai wannan ainihin doki ya sake fusgawa fansarafa to sai ya tsaya sai ya tashi daga wurin wa kana ibnuhu yahya qariban minha dama dan shi karami yahya yana kwance kusa da dokin fa ashfaqa an tusibahu sai yaji tsoran kada dokin nan garin fusgawa da yake yaje ya taka dan shi falamma akhadahu yayin da ya dauke dan nashi rafa'a ra'sahu ila as-sama'i sai ya daga idanuwan shi sama hatta ma yaraha har sai da ya zama ya daga idan shi sama haka sai ya daina ganin sama zamu zo mu ji sai me yake gani sai ya rinka ganin haske fado ne ganin sama zai zo ya ƙara bayani falamma asbaha haddasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga riwayi sai ya ga wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai daren jiya yana karatun suratul baqara doki ya rinka fusga فقال في النبي اقرا يا ابن هبير يا كيدن هبير قرانتا منا قال سيتي فاشفقت يا رسول الله ان تطا يحيى معنى كما النبي انا تي مي يا بك تي غبا ده قراتون با سيتي اي ناجي تصوران كربوكين يا تاكدا نا يحيى ني وكان منها قريبا فنا وينا كسد ونن دوكي فرفعت راسي وانصرفت اليه سينا دغا كاينا سينا جويا ورن دناوا فرفعت راسي الى السماء دنا دغا كاينا سما فاذا مثل الذله سينا دغا كمان جدو كما حدري كما غادما كما غاجماري كما انوا هكا فيها امثال المصابيح da haske kamar fitilu haka daga sama ko kun fahimta jama'a ma'ana da ya daga kanshi sama sai daina ganin sama sai rinka ganin jido jidan kuma yana cike da ainihin fitilu fa kharajtu hatta la araha sai na ainihin fita yadda ko zan daina ganin menene yake faruwa a wurin kana sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa tadri ma zak ko ka san fassara wannan abin da ka gani kana la yace a'a kana sai yace tilkal mala'ika mala'iku ne suka zo danat suka kusanto kasa kasa li sautika saboda muryarka da kake karatun suratul baqara walau qara'ata da ace ka ci gaba da karatu baka tsaya ba Allahu akbar la asbahata yanzuru an-nasu ilaiha da an waye gari mutane na ganin wannan jibo wannan inuwa ba fitilu la ta tawara minhum ba za ta boyi daga gare su ba da ka ci gaba da karatu da fitilun nan da wannan inuwa sun wanzu har gari ya waye mutane su gani har wayewar gari rawahu bukhari al-imam al-bukhari shi ruwaito wannan hadisi jama'a kun ji yanzu wannan na nuna falalar suratul baqara ko ba nunawa yana nuna sannan falalar tana tabbata ana karanta ta a yaya a bayyane ba ka karanta ta a bayyane da shi yake cewa mala'iku ne suka matso kusa saboda sautinka ba ka ci gaba da karantawa da gari ya waye mutane na ganin wannan ainihin inuwa da wannan fitilu warawahu aidan abu ubaid fi kitab fawa'il alquran har yau al-imam abu ubaid al-qasim ibn sallam ya ruwaito shi a cikin littafin fawa'il alquran wa qad waqa'a nahwu min hadha li thabit ibn qais ibn shammas akwai wani sahabi ma mai suna thabit dan qais dan shammas إذن هكذا فارغ ليش وذلك فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد ومن كوازو أتكر رواية أبو عبيد يوضع قريش إلا أن فيه إبهاما سيدي أتكر لما الرواية أقولن بابا أمبتي سننش با ثم هو مرسل سننكم مرسليني با أمبتي صحاب با والله عالم الله شيف سنن ديدي رواية بخاري تائي فرمنا داما ابن كثير يالي لكي التنيد ومن الرواية dan ya ainihin karawa waccan armashi cewa banda wannan sahabin ma haka ta faru ga wani sahabi abinda ake so dai a tabbatar maka anan shine me suratul baqara tana da falala ta musamman daga cikin surorin alqur'ani ko ba ta da shi tana da shi karatun ta na da muhimmanci gare ka da rana ko da daddare a gidanka ko babu tana da shi ka ji abinda aka ce shedani na gudu daga gidanka wadannan shedanu sune suke zuwa suke hargitsa tsakaninmu da matanmu suke zuwa suke hargitsa tsakaninmu da ƴaƴanmu suke zuwa suke hargitsa tsakaninmu da makwabtanmu suke zuwa suke hargitsa tsakanin matar wani da matar wani a gidan ƴan uwa ko gidan haya su suke zuwa suke kawo hayaniya da duk wata rashin natsuwa a cikin gidaje to menene maganin haka shine karatun suratul baqara jama'a mun fahimta so da dama in aka zo wannan munasabar mutane suna tambaya to in na sa kasar ya isar ba za mu ce ba zai isar ba domin kasar ma murya ce ta karatun alqur'ani amma me yasa kai ba za ka karanta ba dalilin shine baka iya ba to me yasa baka iya ba shine baka koya ba yanzu ka shirya a kabari a tuhunce ka akan wannan matsalar domin a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya ce za a tambaye ka za a tambaye ka dangane da madinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka za a yi maka tambaya dangane da man rabbuka waye ubangijinka وما دينك منين أدينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم متمن دعك أيكمك مذاك تجمع دشي وما عملك منين أيكنك جواب من نسيت الله شيني أبنجينا مسلمين شيني أدينينا mutumin da kuke tambaya ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su ce eh me zaka ce game da shi sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat fa amanna wattaba'na ya zo mana da gaskiya da hujjoji muka yadda muka bi sannan sai su ce wa ma amaluka menene aikinka mumini sai ce qira'atul qur'ana na karanta alqur'ani fa amantu bihi nayi imani da shi wattaba'tu kuma nabi idan aka ce man rabbuka idan kai kuskure ka kira sunan koda mahaifinka ne ko kakanka ka kade ka shiga uku ka lalace idan aka ce wa ma dinuka in ka kira sunan kungiyarka ko dariƙarka ka kade ka shiga uku ka lalace idan aka ce wa ma za ta kulu fi hadar rajulin ladhi bu'itha fikum mutumin da aka aiko muku ne zaka ce idan kai sakaci ka faɗi sunan shugaban kungiya ko limamin anguwa ko shehin dariƙarka ka kade idan aka ce wa ma amaluka in kace kai kafinta ne ko tela ko tsohon ma'aikacin railway ne ka shiga uku duk ba waɗannan ake ba waɗannan an gama kwaramne su a duniya yanzu lahira ce gidan gaskiya gaskiya da gaskiya ce man rabbuka ka ji abin da mumini zai ce amma annabi ya ce kafiri kuwa ko munafiki ko fajiri sai ce ha la adri izai yace ban sani ba kaji bai san ubangijin shi ba me addinin ka sai la adri yace ban sani ba me zaka ce game da mutumin nan sai sace ihu bai sani ba la haula wala quwwata illa billah a wannan duniya da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai ko ina amma baka san me zaka ce game da Annabi Muhammad ba baka ma san sunan shi ba a wannan duniyar da labarin musulunci sai da kai ko ina a wannan duniya da wa'azin musulunci sai da tabbata ko ina cewa Allah ɗaya ne amma ka kasa bada jawabin cewa Allah ne ubangijinka Muhammad manzonka ne sallallahu alaihi wasallam musulunci ne addininka to kuma sai ai maka kut yanzu ne aikinka wa ma amaluka wa ma amaluka mumini sai ce ya karanta alqur'ani to wannan shine abin da yasa na kama mana wannan hadisi tsakaninka da Allah ka iya karatun alqur'ani tsakaninka da Allah yau watanka ne baka zauna an kowa maka karatun alqur'ani ba tsakaninka da Allah ƴaƴanka makarantar Qur'ani ce ta dame ka ka saka su ko ko makarantar boko wata makaranta ta fi maka daraja dukkanmu nan da aka haife mu iyayenmu sun yi mana adalci iyakacin adalci shine mahaifinka ya dauke ka ya kai ka makarantar allo ko ya dauke ka ya kai ka makarantar haddar Qur'ani ko ya dauke ka ya kai ka makarantar islamiyya mafi karanci kenan mahaifinka bai damu da wace irin wahala ba ka ci ba kuna jin waɗannan yara da ko ga suna ko dan kanzo ko dan daga daga na rayu ne kuna jin iyayen su ba su da abinci ne kuna jin iyayen su ba su da gidan kwana ne kokarin shine ne ya za a yi ƴaƴansu su iya alqur'ani wannan fa shine fa amma yanzu fa da mutum ya haifi dan shi akwai makarantun da ran da aka haifi dan to ranar suna za ka je ka karɓo takardar haihuwa ka kai makaranta a rijistar shi makarantar boko in ba haka ba ɗanka ba zai samu ba haka kuma za ga iyaye suna zaɓaɓɓaka haka za ga suna tsuma suna rawar jiki idan aka ce kuɗin makarantar boko school fees naira 50,000 ko ɗari sai ka ga iyaye suna tsuma cewa wannan makaranta akwai karatu kai ka ji dubu ɗai, amma in ka kai ɗanka makaranta har da Qur'ani aka ce a wata uku naira dubu goma, sai ka ce haba dubu goma kuma abin ba saboda Allah ba ne? To can ba Allah kenan da ake karɓan ɗari. Ya jama'a, wallahi tallahi al'umma ba su wa Al-Qur'ani adalci. To kuma ina jiye mana tsoron kada Al-Qur'ani ya kai kukanmu kamar yadda ya kai kukan mutanen Makka. Mutanen Makka ne ana karanta musu Al-Qur'ani, wata rana suka taƙarƙare a Ka'aba suka ɗaga hannu suna addu'a suna Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama. Ya Allah, wannan Al-Qur'ani idan gaskiya ne daga gare ka to mun kafirce, sai kai mana kwaran kwatsa daga sama. Allahu akbar. Sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su, sun ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ko da ba manzon Allah, to akwai albarkar istighfari. In akwai masu istighfari sai Allah ya kyale su, ba za a yi azabar ba. Amma dan karka dauka Allah ya yafe musu ne masu wannan bakar magana, sai ce wa malahum Allah yu'adhibahum Allah kanu wa kanu awliya'ahu. Suna hana mutane zuwa aikin hajji, suna hana mutane umara, sannan ba sa kaunar Ka'aba, ba sa kaunar Allah, ba sa kaunar Al-Qur'ani, ba sa kaunar musulunci. To kowane musulmi jama'a ya je wa kanshi hisabi. Mun bi jawabin Sayyidina Umar, yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jama'a, ku je ku binciki kanku kafin ranar da za a bincike ku. Tsakaninka da Allah yanzu surori nawa ka haddace a Qur'ani? Surori nawa ne za ka iya budewa a Qur'ani ka karanta? Yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba? Kai primary 6, kai secondary, kai diploma, kai degree, har kai masters ko PhD ko kai professor ne, amma ka iya karatun Al-Qur'ani? Ba ka jin tsoron Allah ka zama daga cikin waɗanda Allah yake cewa ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun? Sun san komai game da duniya na sarari, amma an aka koma game da lahira sai su zama gidadawa? Jama'ar musulmi, ba ka jin tsoron Allah kada Al-Qur'ani ya kai kukan wurin Allah cewa inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura? Annabi ya ce ya Allah, mutane na sun kaurace wa Al-Qur'anin nan, ba sa karanta shi, ba sa aiki da shi. To abinda waɗannan hadisai suke nuna mana jama'a shine, ko ka iya karatun Al-Qur'ani, ko ka ɗauki Al-Qur'ani da muhimmanci? To sa'annan sai mu dawo mu dubi shin Al-Qur'ani yau shine shugul shagul ɗin mu? Yadda kake fatan ƴaƴanka su zama suna da digiri, haka kake fatan su haddace Al-Qur'ani? Yadda kake fatan ɗanka a ɗauke shi aiki saboda ya karanta accounting, ya karanta banking, ya karanta kaza, a ce wannan is the best banker of the year, shi ne ma'aikacin bankin da ya fi kowa iyawa a aikin banki a bana, haka kake fatan a ce an karanta Al-Qur'ani ɗanka ya fi kowa iyawa? To za mu zo mu ji wasu falaloli da darajoji waɗanda za su kai ga iyayen da suka hoɓɓasa ‘ya’yansu suka iya karatun Al-Qur'ani. Wallahu a'lam. Mana ya ce zikri ma warada fi fadliha ma'a Ali Imran. Ga bayani dangane da falalar suratu Baqara tare da suratu Ali Imran. روى الإمام أحمد عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد يرويت حديثي دقى صحابي بريدة يتي إنا ذوني تارد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول سينا جمن ذن الله ناتيوا تعلموا سورة البقرة جمعك كويكرة سورة البقرة فإن أخذها بركة بمن حدثت albarka ne, koyon karatunta albarka ne, iyata albarka ne, wa tarkuha hasara, barin suratul baqara kuma asara ce, kaji idan baka iya suratul baqara ba asara ta same ka, idan baka haddace ta ba asara ta same ka, idan kai watsi da ita bayan ka haddace baka aiki da ita asara ta same ka. Annabi yace wala tastati'u hal batala, masu sihiri ba za su iya haddace ta ba, masu sihiri ba za su iya kare da wanda ya iya haddace ta ba. Qala, wannan sahabi yace da Annabi ya faɗi wannan magana, thumma sakata sa'atan, sai ya yi shiru tsawon lokaci, thumma qala, sai kuma yace ta'allamu suratal baqara wa ala imran fa innahuma zahrawan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jama'a, ku koyi suratul baqara da ali imran, saboda suratul baqara da ali imran haske ne guda biyu, yuzillani sahibahuma yawm alqiyama, kuma za su mulki wanda ainihin ya iya su a ranar alqiyama, ka annahuma ghamamatan, kamar gido guda biyu, aw ghayatan, ko kamar hadari guda biyu, aw firqan min tayrin sawwaf, ko kuma za su zo a ranar alqiyama su mulki wanda ya iya su kamar tsuntsaye waɗanda ke tafiya a cikin gayya. Ka taɓa ganin tsuntsaye in suna tafiya cikin gayya sai ka ga kamar tsuntsu ɗaya ne gaba ɗayan su, sawwaf. Ina fata an gane ko kun gane jama'a, tsuntsaye za ga suna tafiya sai ga kamar iniya suke tafiya haka, ko to haka za su zo kamar gayya tsuntsaye guda biyu za su mulki wanda ya iya su a ranar alqiyama. Wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawm alqiyama, wannan kaji falala wanda ya iya baqara da ali imran. Ala ramma da ya haddace alqur'ani gaba daya fa, shi kuwa alqur'ani zai zo wurin shi ne, hina yanshaqu anhu qabruhu, lokacin da kabarin shi ya tsage, kar rajul shahid, kamar bakon mutum, kabarin ala ramma mahaddacin qur'ani na tsagewa, alaramma na fitowa sai ya ga wani mutum kamar bako, bai san fuskar shi ba, bai san launin jikin shi ba, fa yaqulu lahu, sai ya ce da shi, hal ta'rifuni, alaramma ka san ni kuwa, fa yaqulu, sai alaramma ya ce ma a'rifuka, ban san ka ba, fa yaqulu, sai ya ce ana sahibuka alquran, ani ne abokinka alqurani, kuma baka gane ni ba alaramma, allazi azma'uka fil hawajir, ni ne nake sanya ka kishirwa da rana tsaka, kana ta tilawa ka kasa san shan ruwa, wa ashartu laylaka, nake hana ka bacci da daddare, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, kowane dan kasuwa ya dogara da ribar shi ne, wa innaka liyam min wara'i kulli tijara, to yau dinnan kai kana bayan kowane irin kasuwanci, duk wata riba da wani dan kasuwa ya taba ci, to yau zaka ci irin ta da kari. To ku karanta alqur'ani, ne Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Allah ya ce waɗanda suke karanta alqur'ani suke tsaye da sallah, suke ba da dukiyarsu a ɓoye da asalin sadaka saboda Allah. Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jali ba ya karyewa, sun fi hannun jali a kamfanin da ba zai rukushe ba, shi ne alqur'ani. To ka bi fassara ayar, ga shi ya zo mana qur'anin ne da kanshi zai ce maka alaramma, kowane ɗan kasuwa da ribar shi ya dogara, to duk wata riba yau ta kasuwanci kai ka gama samun ta, yu'tal mulku bi yaminihi wal khuldu bi shimalihi, sai a kawo sarauta sai a baiwa alaramma a hannun dama, sannan sai kuma a kawo dawwama sai a bashi a hannun hagu. Wannan certificate ne, certificate ne guda biyu, daya sai a ce gashi an nada ka ka zama sarki a lahira, daya certificate din kuma a ce gashi na dawwama babu mutuwa, certificate of occupancy na aljanna ba mutuwa, darul khuldi. Allahu akbar. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, sannan sai a kawo kandin sarauta, crown, kandi kai irin na sarauta, sai a dora mishi na natsuwa. Wanda in ya zauna kai ka ga natsatsan mutum ba shi cikin hayaniya, duk wani gogoriya da ake dan abin da ake so ka gane fa nan daga tsagewar kadari ne. To kar ka manta lokacin wani abu zai tashi a jirgice, mala'iku su ce ina baka, wani tashi zai na tangadi, amma ka ga shi kadarin na tsagewa ka ji Qur'ani ya marhabe shi, alaran ma baka gane ba, yo ainihin Qur'ani abokinka. To kaji jama'a, in dai Qur'ani ne abokinka a nan duniya, shi ne abokinka da zarar ya mata tashi. Kuma kaga yanzu ba a maganar hisabi, an shafe maka hisabi tun daga shi, tun daga nan an nada maka sarauta, an baka certificate na dawwama, dindindin aljanna ta zama taka, baka da matsala. Wa yuksa walidahu ummataini, to iyayen wannan alaran ma fa da ya iya karatun Qur'ani, su kuma sai a sanya musu kayan ado guda biyu. Hulla shine saiti, taguwa da wando, babban riga da ƴar ciki da wando da rawani, ma'ana haɗaɗɗun kaya tun daga sama har ƙasa sai a sanya wa iyayen. La yaqumu lahuma ahlud dunya, manzo Allah yace duk abin da ke cikin duniya da ba a tattara ba zai kai darajar waɗannan kaya guda biyu da ba a sawa iyayen shi ba. Fa yaqulan, sai iyayen su ce, bima kusina hadha, wata daraja wani matsayi muke da shi da aka sa mana wannan kaya? Fa yuqalu, sai a ce, bi akhadhi waladukum alquran, saboda ɗanku ya haddace Qur'ani. Allahu akbar. Thumma yuqalu, sa'annan sai a ce, iqra, to alaran ma kai kuma ka fara karatu tilawan nan da ka saba yi kwan, to fara. Alaran ma sai fara karatu, was'ad, sai a ce mishi to rinka takawa kana hawa sama, aljanna kenan, fi darajil janna, matakai na aljanna. Aka ce yawan matakala aljanna yawan ayoyin alqur'ani, da ka alhamdulillahi rabbil alamin ka taka, arrahmanir rahim kana taka, haka kana saukewa kana gama kololuwa, to ka kai firdausi kenan. Idan iyaka ka alamfara kaifa, to madalla da ba dai a ce turba, amma dai kana kasa kasa. Ina fata an gane ka ji yadda al'amarin yake. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai a ce was'ad, ci gaba da hawa fi darajil janna, kana taka matakai na aljanna. Wa ghurafi hada, kuma fadoji na aljanna, gidajen aljanna. Fa huwa fi su'udi, alaran ma zai ci gaba da hawa, ma dama ya qara'u, matukar yana karantawa, haddan kana au tartilan, da gaggawa yake karatu ko kuwa balla balla yake yi, duk yadda yake, inda gaggawa ne haka yana taka yana hawa aljanna, in ma sannu sannu ne haka dai. Jama'a wannan hadisi ne kyakkyawan hadisi, kamar yadda ainihin al-Imam Ahmad Shakir ya bayyana cewa shi kanshi Ahmad Daimi, wato Imam Ibn Kathir ya bayyana shi. Ina fata an gane wannan hadisin. Jama'a shine hadisin da al-Imam al-Allama Shafi'i a cikin nazmin shi yake cewa, fa ya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hami'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal hula. فما ظنكم بالنزل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى. هكذا يتجبون بيان هنا سوى، فيا أيها القاري به متمسكا ya kai makarantun alqur'ani da kake riko da qur'ani kana aiki da shi mujallal lahu fi kulli halin mubajjila kai dinnan da kake girmama alqur'ani a kowane lokaci kana daraja alqur'ani hami'an mari'an yace ma balla alhirin Allah ya kai maka walidaka alayhima iyayenka guda biyu malabisu anwarin min at-taj wal hula za a sanya wa iyayen naka kambin sarauta za a sanya musu kaya na ado a ranar alkiyama to sai yace fa ma dhannukum bin najl inda jazaihi to ya ku jama'a ku da ke karatun wannan littafi ku da ke sauraron wannan littafi sai ta ce fa ma dhannukum bin najl inda jazaihi me kuke tsammani za a yi wa dan in aka zo saka mishi ka ji iyayen wanda ya karanta qur'ani ka ji yadda ba a yi musu to dan kuma fa sai ce ulaika ahlullahi wasafwatul mala waɗannan su ne na dama da Allah su ne zaɓaɓɓu a gaban Allah ilin birri wal ihsani was sabr wat taqa mutanen da suke wa Allah biyayya suke da haƙuri suke da tsoron Allah to makaranta alqur'ani kenan wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kenan wannan malami a cikin waƙen shi na alqur'ani ya waƙe shi gaskiya hadisin ya tabbata da wannan riwaya Allah madaukakin sarki ya taimaka idan kun gane wannan matsayin ne karatun alqur'ani kenan a lahira da zaran an busa ƙaho kabari ya tsage ne matsayin shi a nan duniya hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga sayyidina usman Allah ya kara mishi yarda manzon Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi kowa daraja shine wanda ya iya alqur'ani kuma yake karantar da alqur'ani al'ummar duk da kuka ga cewa suna wulakanta malaman da ke karantar da karatun Allah ko islamiyya ko makarantun haddar qur'ani waɗannan al'umma sharri ya zama haduwa a kansu gaba daya ku bayar ku dubi yadda al'ummar mu suke malami makarantun alqur'ani yau a ina yake kwana a zaure a rumfa awaki a bakin kwatanni wannan fa shine annabi yake cewa mafi alherin ku Allah ya bar muku shine amana ya ga za ku yi da shi sai kuka wulakanta shi sai kuka aje shi a zaure sai kuka hada shi a rumfar kofar gida inda awaki ke kwana sannan a cikin gidan ba shi da kwanan abinci da ake kawo mai sai in yaran nan sun je sun yo ko dan kanzo ko dan dagadago ba shi da rigar sallah ba wanda yake mutunta shi amma fa shi manzon tsira yana cewa khairukum shine mafi alherin ku ya zo ya koya ya zo yana karantarwa yau alaran ma bai haddace qur'ani in aka gan shi yana tafi a mota mai tsada sai ka ji hasada ta kama wani ana cewa malaman nan fa sun zama yan duniya ko sai ake a ganshi yana tafiya a ƙasa hancin takalmin shi guda ɗaya ya tsinke ya riƙe a hannu ɗayan kuma ya ɗaure da tsumma to sai a ce kaga irin malaman da to ko kuma fa ko kun fahimta jama'a wato a musulunci idan har gidajen ku jararru ne kyawawa wato a ga masallatan ku jararru kyawawa ma'aunin kenan masallaci da kaji ana cewa kada ku sake masallatan ku su fi gidajen ku kyau gaskiya ne ana nufin gidaje irin na da da ake yin su da tubali da gidajen ƙasa amma yanzu kun je kuna narka miliyoyi kuna yin gidaje kamar gidajen zinare to haka za ku yi masallatan ku Ibn Hajar shi ya kawo wannan fassara a cikin Sahih al-Bukhari Fathul Bari da yake sharhi a cikin Kitabul Masajid sai da haka idan gidaje kuke yi irin waɗannan kankara kankara to masallatan ku ma su zama haka to malaman ku ma ya zama haka suke kwana idan jaki kuke hawa to malaman ku ma sai su hau jaki amma ku manyan masu kuɗin gari kun hau gidaje masu tsada amma makarantun qur'ani in aka ganshi da jib sai a gaba ta dace da shi ba kaje ka ga kariya na zuwa aikin hajji amma mahaddacin alqur'ani ba shi da kuɗin zuwa aikin hajji wani irin wulakanci ne wannan aka wulakanta alqur'ani sai a ce wai ai Allah ya ce wani man istata ilayhi sabila ita kariyar ita ta samu hanya ba ba ta akai ba za a ba mahaddacin alqur'ani ba jama'a kuna fahimta da ke
ina son ku bambanta malamai na haddasa Qur'ani da ƴan sunna fa dan kar ku ce a'a ai ga wani malami ne yana da shugejin gida da motoci karshen ta ɗan tsubbu ne suna ba ƴan tsubbu kuɗi suna ba ƴan tsubbu kujerun habbi da na Umara amma ka shiga cikin anguwarku ka je ka ga malamin da ka sani shekara 30 da ta wuce yana karantar da Qur'ani ka tambaye shi malam sau nawa ka je aikin hajji yace maka bai taɓa zuwa ba malam ka taɓa zuwa Umara yace bai taɓa zuwa ba malam ka taɓa yin layya zai ce bai taɓa yi ba akwai malamin da ranar sallah sai ka je ka ga gidansa an kaɗa miyar kuka babu ko naman sallah menene laifin shi shine yana karantar da Qur'ani wato karantar da Qur'ani ya zama laifi amma dan tsubba da malamin boko da malamin duniya wannan za a bashi ko dan ana tsoron kada yayi sharri ko dan ana tsoron kada ya faɗi kaza sai a diba a bashi amma wannan ya zauna daga shi sai yara yana karantar da su alqur'ani amma an mulakanta shi amma dai a cikin duniyar nan kun ji annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yake alheri shine wanda ya koya yake koyar da alqur'ani a ranar lahira kuma mai kaji in an tashi tun daga tsagewar kabari kaji qur'ani zai zo ya marhabe shi an yi kama shi takaddar shi ta dawwama a aljanna an yi kama shi takadda ta nadin sarautar lahira wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce a lahira in ka duba ka sake dubawa ba abin da zaka gani sai ni'ima da mulki babba mutumin da za a fara baiwa mulkin aljanna kaji shine makarancin alqur'ani tun daga tsagewar kabarin shi a yayin da wasu bayin Allah muka ji Allah yana cewa tatanzalu alaihim almalaika alla khawfin alaikum wala antum tahzanun malaiku za su sauka su tare da wasu bayin Allah shi wannan ba malaiku bane qur'ani ne zai tare shi qur'ani ne zai bashi mazaunin shi aljanna Qur'ani ne yake ni ne abokinka da na hana ka bacci da daddare da rana kuma na sa ka jin kishirwa ka je ka ga alaramma a cikin saharar mai duguri ba fanka ba air condition duni ne zai sa yara su nannada mishi a cikin yashi in rana ta zanka ne sai ka ji ya nike da karatun alqur'ani ga gari ya dau zafi tashi a cikin desert a cikin sahara rairayin yashi ba abinci ba albashi ba riga mai kyau ba gratuity ba pension ba kujera aikin hajji ba ta Umara ma'ana wannan karatun da yake yana yi ne don Allah waɗannan mutanen ba su fi kowa cancanta ku girmama su ba a ce gwamnati ta yi gidaje da za ta bayar ba su ya kamata ba a ce wani mai mulki ya zo yana raba kujerun hajji ko na Umara waɗannan mutanen manoma ne za ka samu yana noma yaran suna zuwa suna taya shi amma noman baya iya ci da su saboda ne saboda ba shi da taki to irin su ya kamata a baiwa takin zamani trailer guda ko trailer biyu irin su ya kamata a kaiwa jeren kunu irin su ya kamata a kaiwa sukarin azumi saboda waɗannan sun zage ba abin da suke laila na har sai alqur'ani to jama'a musulmi wannan shine matsayin wanda ya iya karatun alqur'ani a duniya shine matsayin shi a lahira a kabari kuma fa a lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai masu dindinwa aka kashe mutum 70 sai zama da zai kowa a haka mai kabari ba sai annabi ya sa a haka katotan kabari guda daya sai ce a zuba mutum uku in aka zo zuba sai ce wani ne yafi kowa iya karatun alqur'ani sai a ce wani ne sai ce ku fara sa shi daga gaba kaji har a kwanciyar kabari wani ya haddace wani rabbi ya haddace wani izu ɗaya yake da shi sai a ce wanda ya haddace yana gaba wanda ya haddace rabbi yana baya na ƙarshen su shine wanda ya haddace izu ɗaya har a kabari ana bambancewa amma yanzu ku zo Maiduguri ku ga abin da ake wa alaran momin nan zuwa yake a nan naɗo alaran ma a je a zuba su a police cell ai ta dukansu su da almajiransu a ce musu wai ɗan Boko Haram ne. Allah rahma yana zaune yana karatun Qur'ani, sai a tafi da motocin ƴan sanda kamar guda 30 a je a kwaso su kai a zuba su a sel a yi ta dukan su, saboda sun zauna suna karatun Alƙur'ani. Kuma duk Najeriya babu wani sanata da zai kai wannan matsala a je a tattauna ta a Senate. Babu wani dan House of Reps, babu wani dan House of Assembly na jihar Borno da zai kai. Akwai lokacin da aka tafila aka je aka kwaso wasu a Tanjere, can wata karamar hukuma ne a cikin jihar Borno, aka tafila aka je aka yi musu duka aka zubo su a cikin katafila da ake ɗiban shara, aka zo aka yi ta sa ana bugun su da gindin bindiga ana watsa su a police headquarters makarantan Alƙur'ani. Ba wanda zai ji abin da ake musu. Kuma ne laifin su shine suna karatun Ƙur'ani a Maiduguri, karatun Ƙur'ani ya zama laifi. Kuma ba wanda zai magana a madadin su, saboda kar kai magana a ce to kai ma kana tare da ƴan Alƙa'ida ne, kai ma kana tare da ƴan Boko Haram ne, kai ma ka daure musu bindi ne. Ba wanda zai kai matsalar. Kuma ne laifin su karatun Ƙur'ani suka zauna su ne, ba wanda ya kama su da bindiga, ba wanda ya kama su da wani abu. Annan nan bayan makarantar nan ta buga hanyar tudun jiko in ka kama nan, aka je aka samu makarantar allo aka dargaza su lokacin zaben nan, da daddare suna karatun Qur'ani aka dargaza su aka kwashe na kwasa aka kai su state CID. Yaro dan shekara 14 da nasa aka fito da shi, ina tambaye shi kai ne kai, sai ce suna karatun allo ne da daddare, kawai aka je aka bubbuge su aka kwaso aka zuba. Me kai yace? A shi abin da ya sani kenan. Sai nace a je a kira dan sandan da yake daukar shari'a shi. Da aka je aka fito da sa sai aka sa robbery, wai an kama shi yana fashi da makami. Yanzu ya sa musuda da ba ta sauka a kasar nan ba. Kowane dan ta'adda ya sake, amma mai addini ba zai sake ba. Yau Kariya tana da sunanta, sai a ce mai zaman kanta. Dan fashi da makamiyar sunan shi mai business, yana da complimentary card ma, in ka haɗu da shi sai baka. Ya yi kamfani na ƙarya dodo-rudo ya je kuma a yi mai rijista, amma fa ba inda aka ga inda kamfani yake, ba su da yin professional certification, amma sai a bashi registration a CAC ya je ya yi jamfara ya yi fashi da makami. In ya zo bakin kanshi da takardar kamfanin shi, businessman ne Kariya haka. Amma mai karatun Alƙur'ani yau shi ne wulaƙantacce. Shi yasa dole nan gaba ku san wane ne za ku zaɓa ya tafi House of Reps, wani zai tafi House of Assembly, wani ne zai tafi Senate, wani zai tsaya muku takarar gwamna, wani za ku tsaya ɗan takarar shugaban ƙasa, su wane ne za ku zo a matsayin ministers representing your states, za ku ce muku ku zaɓi wani, sai ku dube su su ne ne yaya alaƙar su. Ka je Enugu ka gani da Fatakwal da sauran jihohin kudanci, babu wanda suke turawa ya wakilce su sai wanda yake da siffofi da ɗabi'u irin nasu, wanda in yaje zai kare manufofinsu ne. Amma mu duk waɗanda ke wakiltar mu za ka ga ba abin da ya alakanta su da mu, ba sa sha'awar mu. Shi yasa da an je majalisa in kana kallon program ne suke sa da hantsi inside the Senate from the House kaza kaza, sai ka ga cikin izza suna tashi suna kare mutanen su, mu ba wanda zai iya tashi ya kare mu. Duk irin atrocities cin zali da aka yi a Zaria da Kaduna a lokacin zaben nan fa, duk ba a ga wannan ba, ba a rubuta wannan a rahoto ba. Sai dai aka ce kawai mutanen Zaria da Kaduna ƴan iska ne sun yi ƙone-ƙone. Amma mutum nawa aka kashe, mutum nawa aka kulle ba tare da sun san me yake faruwa ba. Yaro ne ya fito yana tallan dankali da fafe da rana, kawai suka ɗauke suka jefa shi kawai a mota shikenan lokacin zaben nan. Sai aka ce kawai armed robbery, kawai ko a ce fashi da makami ko a ce rap, ko a ce an kama mutum yana fashi da makami, ko a ce an kama shi ya danna wata yarinya yana zina da ita. Amma aka tafi kotu sai a ce ina complainant, babu wanda ya kawo kukan an danne shi, babu yarinyar da ta kawo kukan an danne ta. to ina aka kama shi kenan sai a ce to wai an sallama karar amma bayan yayi wata uku a cikin sal ba ci ba sha ba wanka ba wanki in an miƙe da shi ɗaya sai ya zube kamar rogo ina wakilanmu sai ce suna tsoron kar su yi magana saboda in ka ci zaɓe kowace jam'iyya sai a je a tara ku a Abuja sai a ce to abinda muke so ku ba mu haɗin kai yau waɗannan talaka da suka zaɓe ku ku manta da su shugu ne talaka tsinannen halitta ne haka ake cewa huɗu ba ake musu ya ba ka ganin duk yanda kuka zaɓa in ya tafi sai manta da ku abin kamar su ne sai a ce talaka tsinannen halitta ne sai a ce canza lambar wayarka ka manta da su in ta kure ka bayo jam'iyyar mu mun iya murɗewa a shi ne mun zuwa muku ba yanzu abin da ake lallashin accountant general kenan dan takarar jam'iyyar CPC to shari'a ta yi shari'a fa ana ganin ba ta kashi ya kai ba ta kashi za a karɓi gwamnati ƙarshenta a bashi to shi ne su da kansu ne ku tsayyara ku ji tukuna kafin ku ce insha Allah ku ji ce masha Allah tukuna sai suka firgita wallahi tallahi suka firgita duk ga rahotannin shari'ar nan muna da shi a takarda gaba ɗaya sai suka ce to abinda za a yi ana lallashin shi haƙura idan yi haƙura za a ainihin ɗauki matsayin ungozi Okonjo Iweala a bashi in kuka duba ungozi Okonjo Iweala yau kwana huɗu ko kwana uku an kira ta daga can bankin duniya an naɗa ta ita ce ministan kuɗi wani ɗinnan 'yan Najeriya wai an maida mu kamar 'yan firamare 2 yanzu aka ce ta zo ma ta yadda ba za ta karɓi albashi ba ba alawus don Allah kai ka a mata ka ministan kuɗi a ce ba alawus ba albashi ya yi da zai yadda ba ya ko ministan kwashe shara aka ce maka ministan bola in akwai a ce amma ba albashi ba za ka karɓa ba rububin da ke ƙasa bai ji albashin ba to wannan kujerar ta ungozi Okonjo Iweala ita ce za a ɗauka a ba ɗan takarar jam'iyyar CPC yanzu lallashin shi da suke kenan sun yadda an kada su sun yadda kotu za ta yi rulin amma in ya yadda za a bashi waccan kujera ya tafi bankin duniya ya zama akanta a can nan kuma a bayyana waɗannan da an san ba ci suka yi ba in ba haka ba fa to ya yadda cewa in an bashi kujerar to zai koma waccan jam'iyya yarjejeniyar da ake ciki kenan yanzu ba ta kashin da ake ciki kenan to Allah maraukakin sarki ya kiyaye shi yaza goman ƙarshe da za ta zo zuwa gobe ɗin nan ko zuwa yau ko zuwa jibi ne ya jibi ne musulmi a daji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kanshi aka ce idan goman ƙarshe ta yi na azumi sai ya ƙaurace wa iyalan shi ya shiga itikafi ya ta karatun alqur'ani ya ta'addu'o'i ya ta salloli ya ta ibada laila nahar to ko ba za ka shiga itikafi ba ba za ka je umara ba goman ƙarshe din nan sai a ƙara dagewa jama'a a bisa dagewar da ake babu yadda za a yi ku zo ku ce wa mutane ku fito ku yi zaɓe ko mutane su yi zaɓe ku murƙe kuma ku zo kuna cewa a yi sulhu to dole ne kenan sai ku an ce ba a san ku an ce ba a ƙaunar ku ba sai ku haƙura ina fata an gane to amma ina Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan da malam ya kawo wannan hadisi sai yake cewa ko wani ba'abu zai shawahid wannan hadisin wani ɓangarori nashi da muka karanta to akwai wasu ruwayoyi da za su ƙara mishi shaida su ƙara mai ƙarfi famin zalika hadisun an abi umamata al-bahili qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na daga cikin ire-iren waɗannan ruwayoyi wani hadisi da ainihin sahabi abu umamata al-bahili Allah ya ƙara mishi yarda ya ce annabi ya ce iqra'ul qur'ana ku karanta al-qur'ani فإنه شافع لأهله يوم القيامة saboda shi alqur'ani ne ceto ne ga waɗanda ke karanta shi a ranar alkiyama ikra'u zahara wayni zahrawaini zahrawaini albaqarata wa ala imran, ku karanta baqara da ala imran masu haske. Fa innahuma ya'tiyani yawm alqiyama ka annahuma ghamamatan, za su zo a ranar alqiyama kamar hadari guda biyu ko kamar jido guda biyu. Aw ka annahuma gawayatan, ko kamar ainihin jido guda biyu. Aw ka annahuma firqani min dairin sawaf, ko kuma kamar yanki biyu na tsuntsaye waɗanda ainihin wato suke tafiya cikin gayya. Ya hajjani an ahlihima yawm alqiyama, za su tsaya wa wanda ke karanta musu a ranar alqiyama shine ya hajjani, za su tsaya maka a matsayin lauya a ranar alqiyama. Ma'ana kenan a ranar alqiyama suratul baqara da ali imran za su tsaya su shiga su fita a wurin Allah su karɓi cetonka. Summa qala, sa'annan sai annabi ya ce iqra'ul baqara, jama'a ku karanta suratul baqara. Fa inna akhadaha baraka, domin haddace ta albarka ne. Wa tarkaha hasara, yin watsi da ita kuma asara ne. Wa la tastati'uha albatala, sannan yan sihiri ba za su iya da ita ba. Rawahu Ahmad wa Muslim, al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Kaga in ka dubi wannan hadisi da kyau zai zama shaida na ɓangarorin wancan hadisi da muka karanta. Malam zai fassara kalmomin da suka zo a ciki da ya ce zahrawani ɗin nan, ya ce almunirani, masu haske guda biyu. Wal ghayatu, ghayatu da muka ji an ce ghayatani, ma azallaka min fawqik, abin da ya lulluɓe ka yi maka inuwa ta samanka. Wal firqu alqita'atu min ash-shay, wani ɗan yanki na abu. Wasawaf almutasaffa, waɗanda suka jeru. Almutabamma, waɗanda suka haɗu da juna, wato tsuntsaye waɗanda suka yi sahu suka manne da juna har suka zama kamar inuwa. Wal batala as-sahara, abinda ake nufi da batala ana nufin as-sahara. Wa ma'ana la tastati'uha, to ma'ana cewa ɗan sihiri ba za su iya da suratul baqara ba. Ay la yumkinuhum hifdhuha, masu sihiri masu tsafi ba za su iya haddace suratul baqara ba. Wa qila, a wata fadar aka ce la tastati'u an-nufuz fi qari'iha, ba za su iya huda wanda yake karanta su ba. In kana karanta suratul baqara masu sihiri ba za su iya da kai ba. Wallahu a'lam, Allah madaukakin sarki shi yafi sani. Jama'a kun ji falalar suratul baqara da ali imran, idan kana karantawa ka fi karfin yan sihiri, ka fi karfin yan cult, ka fi karfin yan secret society, ka fi karfin yan tsubbu, sai dai ya zama ganin barina, sai zama ta Allah ba tasu ba. Wannan zalika hadithun Nawas ibn Sim'an al-Kilabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, na daga cikin haka akwai hadithun Nawas ibn Sim'an al-Kilabi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, a ranar alkiyama za a zo da alqur'ani da waɗanda suke aiki da alqur'ani bayan sun karanta shi. Taqdamuhum suratul baqara wa ali imran, suratul baqara da ali imran su ne a gaba. Wa daraba lahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama thalathata amsal ma nasituhunna ba'du, Nawas ya ce manzon Allah ya buga misalai guda uku dangane da suratul baqara da ali imran, ya ce wallahi har yanzu ban manta misalan ba. Qala, manzon Allah ya ce ka annahuma ghamamatani, za su zo kamar jido guda biyu. Aw dhillatani, ko inuwoyi guda biyu, ko saudawani, waɗanda suke masu duhu. Bainahuma sharaq, amma akwai haske da sheƙi a tsakaninsu. Aw ka annahuma farqani min tawrin sawaf, ko kuma kamar yanki biyu na tsuntsaye waɗanda suka haɗu da juna suka gayya. Ya hajjani an sahibihima, suna gwagwarmaya game da wanda ya iya karatunsu yake aiki da su. Waɗannan su ne misalai guda uku. Ghamamatani aw dhillatani aw firqani, waɗannan aw da ya zo ba shakka ba ce, a'a ya zo da su ne akan ko dai su zo maka da haka, ko su zo maka da haka, ko su zo da haka. kenan ya zama wani za su zo mai kamar hadari, wani su zo mai kamar gido, wani kamar inuwa, wani su zo mishi kamar tarin tsuntsayen da suka gayya suna tafiya. Malam yake cewa rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi, Imam Ahmad da Muslim da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. Wa qala Tirmidhi a tashi riwaya yace hasanun gharibun, wannan hadisi hanya ɗaya yake da ita amma kyakkyawa ne, hanyar Tirmidhi kenan amma asalin hadisin ingantacce ne. Sahihi ne yace wa sabata fi sahihain anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qara'a bihima fi rak'atin wahida, ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba karanta suratul baqara da ali imran a raka'a daya. Na fata an gane a zahiri wannan ya faru ne ainihin a cikin sallar dare, kuma kun ji wannan bayan da malam ya kawo salalar suratul baqara da salalar ta in an hada ta da ali imran, sai kuma salalar ta in an hada ta da wasu manyan dogayen surori guda bakwai, za mu ji su insha Allah. Malam yace zikri ma warada fi fadli sab'i tuwal, bayani dangane da salalar wasu dogayen surori guda bakwai a Qur'ani. Ina fata an gane. Rawa Abu Ubayd an Wasila ibn al-Asqa an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala al-imam Abu Ubayd القاسم بن سلام يرويت اتكلمت في فضائل القرآن بدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أعطيت السبع الطوال الطوال مكان التوراة وأعطيت المئتين مكان الإنجيل مئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل هذا حديث غريب. النبي yake cewa an ba mu surori guda bakwai mafiya tsawo madadin at-taura da aka bawa annabi Musa, sannan aka ba ni wasu surori guda biyu masu ainihin ayoyi ɗari ɗari, su kuma madadin injila da aka bawa annabi Isa, sa'annan aka kuma ba ni ainihin wato al-mathani wato surar da ake yawan maimaita ta, ita ce suratul fatiha, makamin zabur madadin zabura ta annabi Dawuda. Wa fuddiltu bil mufassal, sannan sai aka fifita ni da surori waɗanda suke gajajjeru ne, suna da yawan faslu faslu tsakanin su, da kashi da wannan sura sai ka ji ba da dadewa ba kuma ka gama ta kashi da wata. Sai dai malam ibn kasir ne yace hadha hadithun gharibun, wannan hadisi gharibi ne, abin da yake nufi da gharibi anan shine da'ifi. Ina fata an gane. Wa qad rawahu abu ubayd an sa'id ibn abi hilal qala balaghana anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala fa dhakarahu, har wa yau dai abu ubayd ya sace rawaito wannan hadisi daga sa'id dan abi hilal, amma anan cewa labari ya iso gare ni cewa manzon Allah ya faɗi wannan ainihin hadisi. Gaskiyar lamari ita ma wannan riwaya da'ifiya ce, akwai inqita'i a cikin ta. Warawa Abu Ubayd an Sa'id ibn Jubair fi qawlihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wa laqad atainaka sab'an min al-mathani. Sa'id ibn Jubair kamar yadda yake al-Majiri ne na Ibn Abbas kuma tabi'i ne, to Abu Ubayd ya rawaito daga gare shi da ya jawo wannan aya da ke cikin suratul ainihin wato Hujur, ko aya ta 87 da Allah yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim, da ya fassara wannan aya da Allah yake cewa mun baka wasu ayoyi guda bakwai daga cikin ayoyin da ake yawan maimaitawa. Qala atashi fassara sai yace hiya sab'u tuwal, sune surori guda bakwai masu tsawo. To sai ka kirga su, dama muka ce za mu ambace su, ga su al-baqara wa ala imran wa nisa والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. سيكا جرجا بقرة داء آل إمران تبيو نساء تأكو مائدة تهدو أنعام تبير أعراف تشدى سورة يونس تأينهم بقوي. قال وقال مجاهد سيكي مجاهد شمايتي هي السبع الطوال سونا وأنن سوري رجل بقوي ما سطعو. وهكذا قال مكحول haka nan ainihin makhul ya fadi fi tafsir al-aya bidhalika makhul ma da yayi fassara wannan aya wa laqad atainaka sab'an min al-masani sai ce abinda ake nufi waɗannan surori su ake nufi ina fata an gane قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك الإمام مكحول دشيد ونيش حكس كفسر آية وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف يتي بندني دك إنجا تدك ذا النسو بقوي إن كما تي وصورة يونس إتتي تبقوي إن بصورة التوبة با أنجاني da kuma cewa bakara ko anfal ko anfal ba a faɗi anfal ba da kuma cewa suratul bakara da kuma bayani dangane da cewa dukkanin su a madina suka sauka wannan magana haka take ba tare da wani saɓani ba mana malamai sun amintu akan cewa su ne waɗannan surori guda bakwai masu tsawo su ne kuma surorin da babu shakka babu saɓani tsakanin malamai cewa duk a madina suka sauka to jama'a kaga anan abinda ibnu kasir yake son ya nuna maka suratul baqara tana da falala domin ga ta tana cikin fassarar da waɗannan malamai suka kawo cewar wa laqad atainaka sab'an min al-masani tana daga cikin dogayen surori mafiya tsawo a cikin alqur'ani karka manta tana da ayoyi guda 286 ina fatar an gane ayoyi 286 a cikin alqur'ani akwai surar da take da ayoyi kamar haka babu to suratul baqara tana da daraja in ka ware ta ita kadai tana da daraja in ka hada ta da ali imran tana da daraja in ka hada ta da ali imran da nisa da suratul ma'ida da an'ami da suratul a'raf da suratul yunus ina fata an gane to jama'a saboda yadda lokaci ya taho nan ne ainihin wato za mu saurara insha Allahu ta'ala muke fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu akan abubuwan da muka karanta sai Allah ya kai mu gobe amma kafin nan akwai tambaya ɗaya ko biyu da muke so ainihin mu samu mu shigar da su insha Allahu wannan yana tambayar cewa mutumin da ya shagaltu da fahimtar ayoyin alqur'ani zai wadatu da ainihin wato tilawar alqur'ani kuma ya kubuta daga zargi a'a wato yayi ta koyan fassara har ya san fassarar sai ya ga to ai fassarar ta wadatar mishi yanzu ba sai ya haddace ba a'a wannan bai wadatar da shi ba kuma ba zai kubutar da shi daga azaba ba Allah ya kyauta wato abinda ake so shine kowanne musulmi ya yi iya kokarin shi wajen haddar Qur'ani to abinda ya gagare ka shine Allah zai baka uzuri amma tun farko ka kini ko kuma shaytan ya kullo maka kamar yadda shaytan ya kullo ya ce wato ai kada in haddace kuma haddar ta zo ta zuge in shiga uku wannan ma duk yana daga cikin masalukun shaytan ko kun fahimta yanzu nan ka